Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na al'asariya na yau Laraba 10 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki da raya ƙasa tana hasashen za a samu matakar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar 2021. Yau Laraba ƙasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba. Ana sa ran majalisar wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na $1.9 trillion.
To kanon labaran kenan, bayan kashin farko na labaran duniya. A cikin shirin za ku ji fashin baki da Malam Nasir Zaruddin ya yi mana akan batun sulhu da 'yan bindiga a Najeriya.
Idan ma an yi amfani da bindiga, tilas ya zauna an yi sulhu daga ƙarshe. Amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne. To amma idan aka gwada musu akwai ƙarfin, kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce sulhu, falillahi alhamdu, sai a zo a yi sulhu da su.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa tawagar muryar Amurka ta kai ziyara ga iyalan wakilin sashen Hausa marigayi Ibrahim Abdulaziz domin jajanta musu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Kungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021, yayin da al'ummomi ke farfaɗowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dallacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin ɗari a wannan shekara, wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Kungiyar OECD ta daura hasashen nata ne kan kokarin da ake na samar da allurar rigakafin COVID-19 a duk duniya, da kuma shirin $1.9 trillion na inganta tattalin arziki a Amurka. Hukumar ta ce tattalin arzikin Amurka zai bunƙasa da kashi 6.5 cikin ɗari a 2021, wanda ya ninka ninki biyu na hasashen da ya gabata na kashi 3.2 wanda aka sake samu a watan Disamba. Yau Laraba ƙasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta ƙasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba, za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa, ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a ƙasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha, da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin. Nan take dai kamfanin Twitter bai yi tsokaci kan wannan sabbin takunkumi ba. Matakin shi ne na baya-bayan nan da Rasha ta ɗauka na tsaurara matakai kan yanar gizo. A baya ta dakatar da wasu rukunin shafinan yanar gizo da suka haɗa da Daily Motion da LinkedIn. Kasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru 2 da suka gabata akan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta daƙile duk wani hari daga China, kasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi, ɗaya daga cikin ƙasashe 6 da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu, ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku, a cewar wani rahoto daga kungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a Washington DC. Daraktan shirin Gregory Paulin ya ce, ina ganin Vietnam na son tabbatar da cewa tana da ƙarfin iya kai harin makamai masu linzami na biyu, don haka a tabbatar da cewa tana da aƙalla wasu makamai masu linzami a tsibirin da za su iya kaiwa ga sansanonin kasar China.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Masu fashin baki a Najeriya na cigaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da matakin yin sulhu da 'yan bindiga domin kawo zaman lafiya a kasar. A cikin wannan lokaci sojojin kasar sun musanta cewa sun gaza a yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan. Malam Nasiru Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya ya mana fashin baki akan batun sulhu da ƴan bindigar da kuma yanda yake kallon lamarin.
To abin da yake faruwa shine ƴan bindigar nan da ake ta kokarin sasanta kamar yanda Sheikh Ahmed Gumi ya wuce gaba yana yi, sai kaga in an yi tibka sai su warware ta daga baya. Dubirin mutanen da aka rika ɗauka a jihar Niger, alal misali, sai an je an yi sulhu da su, sun yadda sun sako wasu, sai kuma su sake kama wasu. Abin ya zama kamar wani saɓa ta juya ta ake yi, sun maida abin kamar kasuwanci, tunda duk wanda aka kama wani abu ake bayarwa a sako shi. To kaga in sun saki waɗannan, in an biya su sun saki, sai kuma su ƙara kama wasu. Abin da ya kamata a yi yanzu ganin yanda ba sa cika alkawarinsu shi ne kawai amfani da bindiga. Daga ƙarshe idan wuta ce wuta, wataƙila sa dawo a yi sulhu da su. Amma wannan bai hana idan wasu na so a yi sulhu da su, su fito su yo gaba a zo a yi sulhu da su.
To akwai magana kuma da sojojin Najeriya suke yi cewa neman sulhun nan da 'yan bindiga na ba da alamun sun gaza, kuma ba haka al'amarin yake ba. To kana ganin idan amfani da maganan sojojin ya kamata a yi na kawai ai amfani da wuta a daina zancen sulhun, ko kuma dai kamar yadda kai magana a ci gaba da batun sulhun a wani wuri amma wani wuri ana wuta?
Ya haka ake yi, in an ciza sai a hura, ko da kasashen duniya inda aka yi ta rigingimu, ko na kungiyoyi ne da suke kansu a haɗe, ko kuma na irin waɗannan 'yan bindigan ne, za a ga ƙarshe dai. Idan ma an yi amfani da bindiga, tilas sai an zauna an yi sulhu daga ƙarshe. Amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne, shi ne yake ba da cewa kaman sojojin ba su da ƙarfi da za su iya tinkara abubuwa. To amma idan aka gwada musu akwai ƙarfin, kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce sulhu, falillahi alhamdu, sai a zo a yi sulhu da su.
To ga batun makiyaya da manoma da ake ta kokarin sulhu shekara da shekaru, yanzu kuma wannan batu ya sake kunno kai, shin kana ganin wannan karo ana iya samun nasara?
To ni yanda na gan shi, gaskiya akwai siyasa a cikin wannan harkar. Tahowar shekara ta 2023 shi ne ya ta'azzara wannan, amma da manoma da makiyaya musamman ma a sauran sassan Najeriya, kudancin Najeriya, inda ake ganin irin wannan abubuwan. Ai, makiyayan nan wasu sun fi shekara 200 a can, ba a taɓa samun wannan irin fitinan ba sai yanzu. Saboda haka ya kamata a duba a ga menene ya jawo ake samun wannan fitinar yanzu.
To yanzu abinda mutane suke tunani, shin wannan sasantawa abu ne da zai iya taimakawa makiyaya, musamman Fulani makiyaya, su iya samun zama a kudancin Najeriya kamar yadda suke zaune a baya?
Fari, ni ina ganin maganar siyasar nan fa ita ce duk ta kawo wannan abin. Ya kamata su gwamnonin wannan wurin su tashi tsaye wajen ganin cewa sun shawo kan mutanensu, an daina kai hari kan wasu kabilu waɗanda ba nasu. Idan aka yi haka, to shine za a samu maslaha. Amma muddin za su ga ana kai hari kan wasu kabilun da ba nasu ba, kuma ba sa cewa komai, dukkanin shugabannin wato kudu maso yamma na Najeriya sun yi shiru lokacin da aka kai hari a sasa, sun yi shiru dukkan wuraren da aka kai hare-hare, ba wanda ya fito ya magana. To kaga sun nuna sun yarda da wannan abin da ake ciki.
Malam Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya kenan, da fashin baki akan sulhu da 'yan ta'adda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar Filu da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na dala triliyan 1.9 da nufin ba da gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. Gabannin kada ƙuri'ar kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta ce tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar, wadda ƴan jam'iyyar Democrat suka fi rinjaye, kuma an fi maida hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba. ƴan majalisar Republican sun nuna adawa da ƙudurin, suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matukar buƙatar taimakon tattalin arzikin. Shugaban marasa rinjaye na majalisar Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira ƙudurin da tsada, rashawa da kuma sassauci. Jami'an tsaron Myanmar sun kai su mame a wata unguwa da ke yankon a yau Laraba, inda zanga-zangar da ma'aikatan jiragen ƙasa da ke yajin aiki don nuna adawa da mulkin sojan ƙasar ta shiga kwanaki 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aikin sun jagoranci yaƙin neman bijirewa jama'a tare da sauran ma'aikatan gwamnati akan mulkin soja, wanda ya karɓi mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan hamɓarar da gwamnatin farar hula da kuma tsare jagora Ansan Suki da wasu manyan jami'ai suka yi. Ma'aikatan layin dogon sun shiga ƙawancen ƙungiyoyin ƙwadago ta Myanmar a yajin aikin gama gari da suka yi ranar Litinin don marawa masu adawa da juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin ƙasar Lamba. Jami'an soja sun yi ikirarin magudi da ya mamaye babban zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda NLD ta yi nasara da gagarumin rinjaye a matsayin hujjar kwace mulkin. Hukumar zaben Myanmar ta musanta zargin.
A gaida Sarfila Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka karkashin jagorancin Hajiya Madina Dauda sun kai ziyarar ta'aziyya a gidan abokin aikinsu marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz a garin Yola. Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sakwato ya bayyana alhininsa game da rashi da aka yi. Shi ma babban dan marigayin ya ce yana son ya gaji mahaifinsa a aikinsa na jarida. Abdulwahab Muhammad ya hada mana rahoto akan ziyarar.
A jawabin da Hajiya Madina da ta gabatar a madadin sauran abokan aiki a Najeriya da kuma sauran kasashe, ta yi addu'ar Allah ya gafarta mu marigayi Ibrahim Abdulaziz.
Ina wakiltan gaba daya daukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka ne a yau. Na tafi da abokin aiki na Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. Abu ne da ya kamata a ce da tun kafin yau mun zo, mu duka da muke nan cikin Najeriya, daukacin mu gaba daya wakilan muryar Amurka da abokan aikin mu dake Niger da kuma su da suke Amurka gaba daya, to a madadin dukkan daukacin muryar Amurka, ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya raya abin da ya bare a baya.
Daga sani kuma shugaban sashen Hausa muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da iyalan marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz ta wani tarho.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Aliyu Mustapha Sokoto daga Allah ya kalli shi magana da su. Ni ne shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, kuma ina gaishe da cewa daman na ga su Madina, Allah ya kawo su lafiya, su kira in gaishe ku muku da ziyara wannan bawan da a da yake kan sha da rahamshi. To waye babbar waye shugaban gida ne ba nan ya wanda kuke ina uwa gida
da ta
bani mata uku ne ta cikin
sa. Assalamu alaikum.
Allah ya sanu ke ji.
Sanu ina wu. Na
ka sanu na ka sanu.
A gida mun gode fa Allah saka.
An ce yara takwas.
Takwas.
Amma da zama zana wa mata nawa?
Maza biyar mata uku.
Masha Allah, alhamdulillah. Babban babban ɗansa babban ɗan bace shi ko namiji ne babba?
Namiji. Namiji Abdulaziz.
Me sunan shi?
Abdulaziz.
Ah, to sunan kaka aka dame shi ko? Yana nan wurin shi ba?
Eh, gashi nan.
Abdulaziz.
Salamu alaikum.
Alaikum salam, kana lafiya?
Ya gajiya.
So shekarunka nawa ne?
17.
Tawa kana shawar jaki jaridan ko ne za ka
yi? Eh.
Ka fara?
Na fara.
Daina.
Na voice of arewa. Shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz ya gamu da ajalinsa ne a sanadiyar hatsarin mota da ta rutsa da shi a kan hanyar Alkalidi zuwa Bauchi. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkamu da dawowa cikin shirin Arewa a yau. Shirin da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiya, tarihi da sauransu. A wannan shiri zamu kammala bayanan tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago, Hassan G. Kardo, kan yanda aka fara har wasu makiyaya a yankin arewacin Najeriya suka yasar da sanda suka saba makamai. Hassan Ardo wanda har ila yau makiyayi ne, yayi fashin baki don gano inda matsalar take.
Saboda ina ba fulata ne idan ba fulata ne yayi laifi ba na shakka in fada ba fulata ne yayi laifi kuma akwai yaran fulani da yawa a ciki aksari su ne amma ba fulata ne zan baka misali ba akan fulani musamman saboda ni a matsayin na fulata ne zan fadi wannan saboda na abinda na sani ne ko ma ni ma na yi kiwo na farko a ce wannan mutum ba fulata ne ko aljani ne bai fi ba fulata ne sanin daji ba gaskiyar magana sannan ba fulata ne nan shi ma yana da haƙƙi ya sami karatu ba ilmantar da shi ba dabbobin da yake da shi sun kare bai da wata sana'a sannan ina tambaya wai yanzu abinda ake maganar nan fulani nan da ake zargin sa fulani yana da kamfani yana bindiga a ina suke samun bindigogin da ake amfani da su din nan akwai wanda suke taimaka musu da wayannan bindigogi tunda dai su ba su da kamfani yana bindigogi waye ke sarrafa musu bindigogin waye ke koya musu to ba su kade bane akwai wanda suke bayan wannan din nan amma da an immantar da su sun sami ilmin boko da na addini da saurin da harkar rayuwa ba wanda zai shiga wannan harka din nan idan mutun ya fada ruwa ko mai kami kama zai kama saboda ya fito
ambassador Hassan Ardo jika kenan cikin wannan shiri na Arewa a yau da bayanansa suka zo daidai da na tsokacin dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka
abin ya wuce ma Nasara abin ya fa wuce tunani kuma wallahi wannan guguwar da ta taso karka ja mata layi inda za ta tsaya in baka manta ba na taba yin magana ce ku tuna fulanin nan fa ba su iya kasuwanci ba ba su iya noma ba wannan kiwon shi suka sani kai in kana daji magarba ta yi gudu kake ka dawo gari shi ko in yana gari gudu yake ya koma daji aka zo ana sace shanun mutanen nan ana tafiya da su in sun tashi sai su je su kai kara wurin hukuma ga fa kayan mu an sata ga inda aka kai kayan kuma kai da kai wanda ya kai kara sai ya zama shi aka kama aka tsare ya rasa kayan ya rasa kudin sa ya rasa mutuncin sa to shikenan kayan ya kare shi ko bai iya rayuwa a koyina ba da ma sai a daji kai kuma da kake cikin gari fita dajin yanzu ya fi karfin ka dan ba za ka dawo mu a garin ba wata rana zai ka ya wuce kai tafiya to yau an kawo wannan filin ai su gidansu ne su ka hana kiwon nan shi ne abincin su madar na yake abincin su ita ce abin bikin su shanin nan su ne kadara su ne komai lasin sun kare hukumar da ya kamata ta tsare musu mutuncin su ba ta tsare ba to yau ta dawo ya zama ba hukuma kawai suka sa gaba ba kai ma da ba ruwan ka sun sa ka gaba domin ruwan na ka shiga ki yanzu tunda kana kasar
Alhaji menene kake ganin tasirin tattaunawa da ake yi maganar sulhun nan musamman ma har Dr. Ahmad Gumi na shiga dajin na wasu suna cewa daidai ne wasu na sukar wannan tsari.
To tattaunawa da wake tattaunawa bari in gaya maka Naturu ba a ɗaukar kare ai ranar farauta don idan ka ɗauke shi ka ɗaukar reren farauta kana dukan sa kwanciya zai yi. Fulanin nan ai akwai waɗanda su dama tare suke su Fulanin ne kowane ba fulata ne kowane harka da ka sani a kowace jiha. Ya san dan mutumin kirki ya san dan lalatacce da dadewa sai da taɓa yin wannan magana a kirawo harkar nan a zauna da su in an zauna da su a ba su haƙƙin su a nuna musu cewa banna ta riga ta faru abinda suka saba da shi suke da shi a duniyar nan shine shanun yau ba su da shi a zauna kowane harka ya san wani an sace mai saniya sa guda kaza ce wani kaza ce babu ita a duba a ga menene za a yi wanda aka sace masa jiya ɗari a sai guda goma a bashi duk inda ɗansa yake inda ya tafi da cewa sai ya kira wuce ya ce ba ga abin yi ya samu saboda ba za ka iya barin mutum ya rayu ba yi da abin da zai ce ba kuma zai iya komai ba kuma dole ya ci abinci dole wata rana ya ce ya yi rashin lafiya tun ba su san menene daɗin samun kuɗi a hannun mutane ba muka nemi a gyara wannan abin ba a gyara ba balle yanzu da suka san cewa za su tare mutum su ɗauki shi da ajiyar sai sai an ba su kuɗi.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban siya.
Masu sauraro ku biyo mu shiga daji kan hanyar Abuja zuwa Kaduna ta gefen gabar da hanya don ci gaba da jin zanta ta wayar tarho da mai satar mutane Nasiru Kacalla ko Nasiru Kacallari wanda shi ma ya kuka ga ɗauki mahaifiyarsa da jami'ai suka yi. Kamar yadda na shaida muku a shirin da ya gabata, jim kaɗan bayan wannan zantawar abokan amayyarsa sun harbe shi har lahira.
Duk musulmi duniya wanda ya amsa musulmi ne, a ina ga duk abin da zai yi zai koyi ne da Annabi Muhammad da sauran annabawa wanda suka gabata ko to haka ma ai duk shugaba mu abinda muka fahimta shugabanka idan bai maka adalci ko da baka yi mana kasa da kai adalci babu laifi abinda muke kallo kenan.
Domin abinda na lura lokacin da aka kwanaki da aka kama har ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na an ce sun bada wasu ɗan abu ne suka samu suka fita.
Yawwa, to kana ji kaga kowannan abu kowannan akwai rashin adalci a ciki da aka yi ma wanda dole ne Allah sai ya saka min bisa wannan saboda me ni ne nayi magana da wasu sojoji da dama da suke bisa hanyar nan ta Abuja suka ce man wane ka ajiye za a saki tsohuwarka. Nace yaushe? Aka ce ka ba mu kwana uku. Nace na gode ko ni daga yau din nan ma ba ma ni kaina duk wanda na gani in dai wannan abu zai yi ko dai in gaya mai ya bari ko kuma in gaya maku duk abin da kuka zaba za a yi haka. Suka ce su yadda. Daga ƙarshe duk yarorin da suke nan gefe-gefe waɗanda zan iya tunkaran su yi magana sun ce kowa ya fita dajin nan iya yadda ya fita gefen da nike ko da ba zai iya fita dajin da ya fita gefen da nike kuma hanyar nan ta nan gefen duk wanda ya taɓa ni na inda na gane shi ne na san inda yake duk abin da ya biyo ba shi sai makanki. Kuma alhamdulillah kowa mai tafiya ya tafi wanda zai zauna tare da ni muka jira game da maganar da aka yi ko ma menene zai yi tare da su suka zauna muna jira. Amma sai yarorin nan suka fito daga yamma yammacin Kaduna suka taho suka hauro ta mashigi da rafin Kaduna kogi wancan ta Kaduna suka tsallako suka zo suka tare hanyar nan ga mutanen Asilbu gefen da aka tare hanyar sun tabbatar ma da jami'an tsaro mutanen nan yamma suka fito da babura suka zo suka yi fakin nan suka dauka suka koma. Amma abun mamaki kai ga wani soja ana hira da shi cewa yan makarantar nan suna hannuna ka gani kuma yankin da nake ba ma yankin da nake akai wannan abu mutanen hayyan masu ka fito ni kuma ina hayin gabas ne.
Wato kai sai din abu ya faru gefen wato daga hanyar tafiya daga Abuja zuwa Kaduna ne shine ya shafe ka kenan.
Ka san ni yankin da nake bari in kwatanta maka in dai ka san kan hanyar nan. Ka kaman daga Rijana abinda ya kawo zuwa Sabon Gayan to nan tsakanin kaga ko da ayi wani abu ka azaman laifi to zan iya yadda ba zanga laifin ka zanga laifin wanda ya zo yayi. Domin ya san ina nan ya san kuma kowa san ni a nan kuma duk da haka ko lokacin da muke wannan aikin ba mu tare wancan hannun na yamma in ka ji an tare hanyar yamma gaskiya ba mu bane wannan hanyar gabas ita zan tabbatar ma da tabbas yaran nan dajin in sun tashi nan suke tarewa tabbas. To ka ji
Kacallari a ƙarshe yanzu wani kiyaya kake ji a ranka yanzu in aka kuka kama mutum watakila ko ba shi da kuɗi ko ya kiɗime in ya ganku da makamai dole ne zai ruɗe wanda bai saba ganin bindiga ba.
Ka san daga dai Allah ba wani ko? To zan rantsa ma da girman Qur'ani tabbas na taɓa kashe dan sanda sabida mun je faɗa lokacin da muke yaƙe-yaƙen mu nan gabas in shekaran da aka yi ta kashe Filani lokacin da aka faɗa Kadara tabbas ni na jagoranci faɗan a nan ƴan sanda sun nuna za su taya su. Sun ma taya su domin mun same su gauraye da mutanen nan kuma muna faɗa da su a lokacin da muke faɗa suke cikinsu a nan tabbas ni da kaina na kashe ɗan sanda kuma an kashe ɗan sanda na mutum biyu a ciki. Ka ga banda nan ba ma fitiliyon ba ko ɗan sanda ni wallahi ban taɓa sa hannuna in kashe shi ko ban taɓa sa a kashe shi ba. Ka gani kuma bayan haka ka san kowaɗanne mutane da irin tsarinsu ni ko lokacin da nake ganiyan yi wannan abu mun sani abu biyu zuwa uku. Ko yaya mutum yake mace bukanta babu wanda zai neme ta da wani abu illa kuɗin da ya nema a hannunta in tana da su ta bada in babu a sake ta ta koma na farko kenan. Na biyu sannan mun tsani a kashe mutum da gangan ba makami ya riƙe ya taso ma mun tsani wannan. Sai na uku sai kuma in dama gaba nake da kai ka yi man wani abu ko ka kashe man ko kuma kaman haka yadda aka kama man shanu tabbas na ga wanda ya kama su wallahi ko gobe ne ba zan bacci ba.
Takwarana na suna da kata a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu kawo kashi na ƙarshe na wannan zantawar A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ba ku himmatu.
A gaida Nasiru Adamu Lika, yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau, wadda ta fito daga gurin Muhammad Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara, Najeriya. Yace muna roƙon Allah ya kubutar da ɗan matan nan kimanin 30 da ɗan bindiga suka yi awon gaba da su a jihar Katsina. Muna addu'ar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasar mu Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa, wadda ta fito daga gurin Aliyu Muhammad ɗan Fulani, madawa jihar Zamfara, Najeriya, shi ma yace salam VOA Hausa. A yau na shigo wannan fili mai albarka ne domin in yi kira ga gwamnan jihar Zamfara, Alhaji Bello Matawalli, cewar ya duba girman Allah ya daina sulhu da masu garkuwa da mutane, domin wannan sulhun wallahi tamkar ana yin sakiya kai yana ƙara kumbura ne, domin a kowace rana Allah sai sun kashe mutane tare da kuma kwace musu dukiyoyi. Da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen wannan, amin.
To madalla, da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ƙungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021, yayin da al'ummomi ke farfaɗowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dallacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin ɗari a wannan shekara, wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Yau Laraba ƙasar Rasha ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta ƙasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba, za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa, ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a ƙasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha, da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin. Ƙasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru 2 da suka gabata akan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta daƙile duk wani hari daga China, ƙasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi, ɗaya daga cikin ƙasashe 6 da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu, ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku, a cewar wani rahoto daga ƙungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a Washington DC. Yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na $1.9 trillion da nufin bada gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. Gabanin kaɗa ƙuri'ar kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta ce tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar, wadda 'yan jam'iyyar Democrat suka fi rinjaye, kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba.
Da masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin shi Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyarmu da wannan la'asariyar, Baba Yakub Makeri da nin shirya na kuma gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, nake sallama da ku a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.